لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayan haka muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na talata 24 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dana 447 wanda ya yi daidai da 16 ga watan ta 2025 don ci gaba da karatu na Riyadu Salihin, wanda lokaci ne wuce wanda ya karfafe domin tsaya kan ƙarshen musassima. A yau za mu fara da babun Ikhlas, wanda Al-Imam an-Nawawi ya yi mai gurbani da باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وإنما في دمان لدي بياني ناء الإخلاص شيني يمأب دم الله وإحضار النية da karoniya kusan aiki fi jami'il a'mal wal aqwal a cikin dukkan ayyuka da maganganu wal ahwal da cikin dukkan halaye halayen albariza wanda suke fitowa fili wal khafiya da wanda suke boyayi wanda ba a ganin su. Yana yi man bayani a kan cewa wannan bafi ne da ikhlas. Al-ikhlasu yin abu don Allah. Za mu yi bayanin yin abu don Allah lokacin da muka shigo cikin wannan hadisi wanda ke bayani a kan ikhlasi. Dabi'a ta Al-Imam an-Nawawi fi hadal kitab shi ne duk lokacin da zai buɗe bafi yana farawa ne da ayoyi na Al-Qur'ani wanda suke magana a kan wannan abin da ya yi unwani a kan shi. Nan ya ce al-ikhlas, sai ce qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa ma umiru, su mutane ba a umarce su da komai ba illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, sai dai don su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad-din, suna tsarkake addini ga Allah ba tare da suna haɗa Allah da wani ba a cikin bauta ko wajen yin wani aiki wanda yake ya shafi Allah ne shi kaɗai kawai. Hunafa suna kauce ma kowane addini sai dai addinin Musulunci, suna karkace ma kowane addini. ويقيم الصلاة سوزيد صلى سنة سيد صلى ويؤتوا الزكاة سرق بعد الزكاة شيء كذي أكبر مرتيس دشي. وذلك دين القيمة وانا شيء الدين وديك ميقاك سهيلي. حنفاء أنا نفهم واندي كركتي مسورا الديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف شين الدين وندي كوتي مسورا الديني دنهك كركتا إتأكت محنف أبو يزمن يا كركتي. In kuka ga famfo wanda ake shan ruwa gare shi, Larabawa al-Hanafiyya suke ce mashi, saboda yana karkatowa haka. Wata da take madanta ta wai yana da karkata ga kawahun shi, tace tallahi laula hanafun birijlihi
ودقة في ساقه ورجله ما كان من فتيانكم كمثله ويبادن غوامي نيبين لكركتا وطور ويشي شيوانا داناتا كوكما وند تجيب تاوي تالله لولا حنفر برقبه بادن كركتا دكي غريش أفعابا ودقة في ساقه دكما yana da siririn kwabri ma kana min fitiyani kun ka mithlihi kenan kuna ba ku kauce wa dukkan addini sai addinin Allah ba abin da aka umarci mutane da shi sai dai su bauta wa Allah shi kadai sai su mukhlisi nan ne shahida a cikin ita ayata suna masu tsarkake addini ga Allah وقال تعالى ألا مدعك جزرية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم لو كتب ألا يؤمرني لألنك ينك كايان هديا أوجه أيك الحج ألا يتي لن ينال الله لحومها وأن الدبوب وأن ذاك ينكوا ناما بين خير ألا بني ولا دماؤها جن ما بين كيما الله بني باك ويدا كتوى أن ينكى مدوب واتاشا بني ولكن يناله التقوى منكم الله بلوك كتركي أبندكي كيما ششيني صورا الله دقائيه أبندك يدنشي شيشي زيما الله تبارك وتعالى وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Allah yake idan kuka koya abin da ke cikin kirjinku aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamu Allah Allah madaukakin sarki ya san shi wannan ayoyi dukkan su suna magana ne akan al-ikhlas shine yin abu dan Allah yin abu dan Allah dayan fikafikai na karba aikin Allah ne aiki wanda Allah ya ce mutane su yi zai zama kamar yana da fika fitai ne guda biyu kamar yadda magabata suka faɗa fifite na farko shi ne ya zama wannan abu dan Allah aka yi shi fifike na biyu ya zama wannan abu an yi shi irin yadda annabi ya yi shi irin yadda annabi ya ce a yi shi na farko ya zama na abinda mutum zai yi daman dan Allah ya yi shi in ba dan Allah kai abu ba Allah madaukakin sarki bai karɓar wannan abu haka in ka yi shi dan Allah sai ba ka yi yanda shari'a ta ce ka yi shi ba to shi ma ka yi aikin banza dan haka magabata suka ce karba aiki yana da fika-fikai guda biyu ya zama na dan Allah aka yi shi ya zama na an bi shari'a wajen yin shi za mu yi bayani lokacin da muka zo wajen magana akan hadisi mai zuwa akan ikhlasi da ababen da ke kawo tangarda wajen karba aiki bi yana da mahimmanci wajen ɓangaren karba aiki wajen Allah tabaraka wa ta'ala malamai da bibiya suka ce ba yadda za a yi kai aiki ya zama na ka dace da shari'a sai in ka kiyaye ababe guda shida wajen wannan aikin in ya zama da sun yi daidai da shari'a to lokacin nan ne za a ce wa ka yi aiki daidai kuma aikin kai samu karbuwa wajen Allah in ba haka ba to kayinan shari'a kayina na farko ya zama na sanadiyya ta yi wannan aikin menene ya kawo a yi wannan aikin shari'a ce ta ce wannan abun in yazo ku yi abu kaza ko ko, to in ka dauko wani abu wanda shari'a bata ce sanadiyya ne na wani abu ba, kai kasa shi ya zama sanadiyya na wannan abu, sai a ce maka ba gaskiya ba ne. Zamanin Annabi fa sahabbai wanda suke ganin ababen da ke faruwa na wahayi su ne lokacin da ɗan Annabi sallallahu alaihi wa sallama Ibrahim ya rasu, sai ya zama rana ta yi rashin lafiya, sai sahabbai suka ce wannan rana ta samu rashin lafiya ne saboda rasuwa ta Ibrahim. Annabi yana jin wannan ya ce ya hau minbari ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawifu bihima ibada la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayatihi al khusuf bai zamowa dan an haifi wani mutum ko wani mutum ya bar duniya. Allah yana tsoratar da bayi da wannan al-kuzuf din ne don su kiyaye yana yiwa kiyama ta tashi. Kaga sun dauki wani abu da ya faru sun bashi sanadiyya wadda ba ita ba ce. Annabi ya hana, shari'a ita ke cewa abu kaza shi ne sanadiyyar kaza. To haka in ka zo cikin shari'a ka ce in abu kaza ya faru ku yi abu kaza, to sai a neme ka da dalili. Hal shari'a ce ta ce in wannan abin ya zo ku yi abu kaza, to in baka zo da shi ba ka zo da wani abu ka sa shi sanadiyya na wani abu wanda Allah bai faɗa ba, Annabi bai faɗa ba. Sannan akwai jinsin abu, in ka yi abu ba da irin jinsin da aka ce ka yi ba shi ma ba ka yi daidai ba da shari'a, don haka aikinka zai zamo an maida maka kayanka. Yanzu layya da mi ake layya, bahimatul an'am ko dai raƙumi ko shanu ko tumaki ko awaki, waɗannan su ake layya da su. To sai ya zama da kana da katon talitalu ko jimuna, kaga wannan nau'i ne na tsuntsaye. Akwai magana na fuha wadda take magana ce wadda ba a bata da itibari ba, ta cewa za a iya layya da irin waɗannan ababen, amma da za ka zo ka yi layya da talitalu ko da ya fi ɗan akuya nama, ba ka yi layya da jinsin abin da aka ce ka yi layya da shi ba. Sannan nau'i abin da ake nema in ya zama da ba ka yi da irin shi ba, to shi ma ba a karɓar wannan aiki wanda ka yi. Akwai wuri, in ya zama da an yi abu wani wuri sai kai ka yi shi wani wuri daban inda ba nan ake yi ba, shi ma ka saba ma shari'a ba a karɓar shi. Wuri kamar tawafi ka je ka yi shi a wani wuri in ka ta an yi cunkoso ka yi aikin banza. Zamani ya zamana ga lokacin da aka ce a yi abu, wata na Ramadana watan, sai ka ce ai ya cika zafi da yawa, sai ka ɗauke shi sai ka kai ya cikin safa. Kaga ka saba mu zamani, wannan shi ma maida maka kayan kaza. Sannan kaifiya, yaya Annabi ya yi abu, yanda ya yi haka za ka yi. In ka taso daga ruku'i ka karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sai a ce ka zo da wani abu sabo, sai ka ce qul huwallahu ba tana daidai da ɗayan uku alqur'ani ba, sai mu tambaye ka kafi Annabi sanin haka, tabbas annabi ya fi ka sanin haka amma bai taba tasowa daga ruku'i ba ya karanta kul huwallahu ahad to da haka wannan da suke cewa annabi ya hana shine shari'a ba annabi bai yi ba in ka zo tambaye shi menene hukuncin wanda in ya taso daga ruku'i yake karanta kul huwallahu ahad ya kamata yayi haka ko bai kamata in yace bai kamata ba sai kace mashi ai annabi bai ce ka ai ba bai dai yi bane to dan haka sai ka dace ma shari'a cikin waɗannan ababe guda shida nan ne aikin ka zai samu karbuwa karba aiki yana da fikafikai guda biyu wannan shine fiffiki na biyun na uku sai lokacin da muka shiga cikin wannan hadisi in za mu yi magana a kan ɓangare wanda hadisin ya tattaro wa an amirin mu'minina daga shugaba na mu'minai abi hamsu wanda ake ba kunya da abu hamsu umar ibn al-khattab ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه daga shugaba na mu'minai shine Umar ibn al-Khattab Umar radiyallahu anhu dai ne daga cikin manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke yan hannun daman shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da Umar da Abu Bakar radiyallahu anhu kamar ji da gani ne na wannan addini wajen Umar kuma annabi ya ce ga akwai wani annabi bayana da Umar ne annabi ya ce cikin magabata akwai wanda suke da hangen nesa wanda zai tsinkayo abu in yayi magana abin ya tabbata yace in akwai irin su cikin al'umma ta to Umar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shaytan zai ga Umar ya shiga wata hanya da zai kauce ya bi wata hanya wanda Umar bai cikin ta yayi dace da ababe wanda al-Qur'ani ya sabka da ra'ayi wanda ya bada wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kunya kowa zai iya zuwa ya shiga gidan shi Umar ya ce me yasa ba za ka sha maka jimatanka ba sai aya ta hijabi ta sabka matan annabi suka rinka ma annabi wasu ababe na neman ya ba su wani abu Umar ya ce asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna aya ta sauka da wannan lokacin da aka zo ana shawara yaya za a yi da asra waɗanda aka kamo a Badar a bar su ko a kashe ko a yi kaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi shawara ta abubakar na a karbi fansa gare su Umar ya ce duk a yanka su sai aya ta sabta tana muwafaka da abin da Umar ya tafi a kai ya ce ma kada li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhira wallahu azizun hakim laula kitabu min Allah sabaqa lamastakum fima akhadtum adhabun adhim aka yi ma annabi mu'asaba akan wannan ayoyi suna da yawa irin wannan ana fada hatta da Allah yake kan aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ba shi wannan aya ba Allah madaukakin sarki khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم شيما بوانما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين انت اذا aka gama zano halitta ta dan adam yana kaza ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza daga nan Umar radiyallahu anhu yace fatabaraka Allah ahsan al-khaliqin kuma sai aya ta sauka da haka din akwai muwafaqat na Umar tuna da yawa wanda ya kawo wata shawara al-Qur'ani ya sauka da muwafaqat da shi Umar radiyallahu anhu shi zaman khalifa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na biyu annabi ya mai shaida da aljanna lokacin da yake khalifa ya yi adalci wanda babu irin shi wa mastabadda bi ra'yin fi hukumatihi innal hukumata tubdi mustabdi mustabdiha mawaki ya yabe shi da wata kasida wadda take mai tsawo wadda yake bayani akan adalci na Umar radiyallahu anhu Umar tare da adalci shi sai da zalunci ya haukan shi aka zo yana sallah aka kashe shi shekara ta 13 daga hijiran mahaiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar yana ɗaya daga cikin wanda ya samu kiyayya ta makiyan musulunci na waje da kuma makiyan musulunci wanda ke cikin musuluncin irin wannan siriki na annabi wanda annabi yana auren yeshi a samu waɗansu mutane suna zage shi suna yin wurdi da tsinuwa gare shi ka san ba abin da ke kawo haka sai rishin rango a lahira haka yeshi a wurdi suke da zage Umar radiyallahu anhu wanda annabi ya mashi albishir da aljanna annabi yace ya ma shiga aljannan ya ga matar shi bakin kofar shi sannan dan shi a yanzu yana la'antar wanda annabi ya ma albishir da aljanna to Umar radiyallahu anhu shi ne ya rawaito wannan hadisi qala sami'tu yace naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi yana cewa malamai suka ce abinda ya kamata sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kamata yi a ce naji annabi ya ce ba yana cewa ba to menene yasa suke zuwa da shi ya kula suka ce dan su kawo maka kamar yanzu ne ake faɗan magana maimakon a ce kala ya riga ya wuce a ce maka naji annabi yana cewa sai ka kawo shi a cikin hankalinka kamar ga yanan yanzu yana to sami'tu da ya ce naji me ake ji ƙara ko sauti ko magana amma in ka kalli mafrudun bi na sami'tu za ka ga rasulullahi shi annabi ba jin shi ake ba maganar shi ake ji kenan nan taqdirul kalam sami'tu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina qala dan annabi ba jin shi ake ba magana da sauti shi ake ji wannan ɗaya ne daga cikin صيغة الأداء وجم المحدثون من أقوى الصيغ راوية سمعت وما بسمع كل راوي يتصل إسناده البيضية للمصطفى للمنتهى هزوى قرشيف المتصل كنا الناجي سمعت فلانا سمعت فلانا عمر رضي الله عنه shi kadai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito wannan hadisi wannan shi da ake cewa al hadithu al gharib al hadithu al fard wa kul gharib ma rawa rawin faqat wanda ya rawaito shi daga Umar mutum guda ne wanda ya rawaito daga wanda yaji daga Umar mutum guda ne sai ga na hudin ne hadithin ya yaku daya in aka buga maka misali da hadithi wanda rawi guda ya rawaito kamai kenan ba magana sai an tattara ya zama mutawatir ba malamai suka ce wannan al-Imam al-Bukhari wannan hadithin shi ya bude sahiha nashi da shi kuma da irin shi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان الى الرحمن كما تشيه تيكي صريح ناش حديثي وانا متن غدا يا رويتو كذا اي ان زماني ني نا حديث الاحاد سي واسو سوتي با حجه بني كو با ايكي دشي ا تيكين ابيدا كو ابين دي كما دا حكا ايرن مغانغانو دا بيكي دي واندا اصلن سو مغانغانو ني نا معتزلاوا akwai bangaren tauhid lokacin da mu'tazilawa suka zo da ababe wanda suka saba ma aqida me ke taka musu bilki akan abin da suke kansu hadithan annabi sai suka fiddo wannan ka'ida ta cewa in hadisi mutum daya ne ko mutum biyu ne to ba a karba aqida gare shi aha wajen bangaren fiqh mabiya Abu Hanifa suna aiki da qiyasi su da yawa to duk lokacin da suka yi qiyasi sai hadisi yazo ya bige wannan qiyasin sai su ce hadithul ahad na daidai kun mutane hadisi in ya saba ma qiyasi to za a wuce da shi za a yi aiki da qiyasi wannan dukkan su ka'idodi ne daga wajensu to aka ce al-Imam al-Bukhari yana son yayi ba irin wannan raddi wanda suke cewa ba a karba hadisin mutum guda dan haka ya fara da hadisi wanda yake al-fard al-hadith al-gharib wanda mutum guda ya rawaito shi kadai kuma ya cike sahih nashi da hadisi wanda yake al-fard shi kadai da ya rawaito shi al-Imam Shafi'i yana daga cikin farkon wanda suka fara man mutane raddi akan cewa wai hadisi sai mutane da yawa sun rawaito shi zai zama wa hujja yace lokacin da annabi ya aika Mu'az ibn Jabal a Yaman cewa yayi innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wannan ita ce kalimatut tauhid la ilaha illallah farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi shine wannan kaga tauhidi ko mu'adad din nan sunan wali basu kai matsayin tawatur ba wanda ake nema kamar yanda suka sharɓanta shi amma da za mu'ad zai je wajen su yayi basu magana su ki sauraren shi da za a tashi a yaki su ne saboda sun saba ma annabi kuma hadithin hadithul ahad idan haka wannan yana daya daga cikin alhadithul fard hadithi wanda mutum guda ne ya rawaito shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abun mamaki ne saboda annabi ya faɗe shi akan minbari amma wanda zai zo ya labarta hadithin kuma sai dai Umar wanda Allah ya kibanta da rawaito shi wannan hadithin daga cikin sahabban annabi koda ka kashi na riwaya wani wanda ba shi Umar din ba to hanya ce wanda take bata inganta ba. Annabi yake cewa innamal a'malu binniyat, ay al a'malu su ayyuka innama suna kasancewa ne kawai binniyat da niyyoyi. An takaice ayyuka akan niyyoyi innama kawai. Wannan yana daga cikin adatul hasri a wajen malaman balagha wajen ilmul ma'ani. Innace innama Allahu ilahun wahid, daidai yake da la ilaha illallah. Innama ita kadai ta tattaro kore abu, ta tattaro tabbatar da shi, kamar yadda la ilaha nan korewa ne, illallahu nan tabbatarwa ne. To la ilaha illallah da innama Allahu ilahun wahid duka ɗaya ne wajen malaman balagha. In aka ce innama zaidun tajirun, zaidu kadai dan kasuwa ne, kamar ka kore mashi dukkan abubuwa wanda yake yi, ka tabbatar mashi da kasuwanci kadai. Sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu, su dai ayyuka ba komai bane kadai, ko ba su tabbatuwa, ko ba su karkuwa, ko ba su inganta, sai da niyyoyi. Innamal a'malu binniyat, tabbas ayyuka suna tabbata ne da niyyoyi. Al'amalu kun ga ai jami'i ne ko anniyat jami'i ne. In aka haɗa jami'i da jami'i wajen malaman usulul fiqh, muqabalatul jami'i bil jami'i yaqtadi al qismata ahadan. In aka dauki jami'i aka haɗa shi da jami'i, to yana nuna kowanne daya yana da daya. Ha? Mutane ne guda goma, ga kuma jika goma, sai aka ce wannan jika goma a ba su duka. Jika goma kaga ɗaya ne biyu uku har zuwa goma, su kuma mutanen nan ɗaya ne biyu har zuwa goma. Jika goma jami'i ce, mutanen nan jami'i ne. Ya qadil qismata ahadan, yana sa kowanne ɗaya ya ɗauki ɗaya. To yanzu sai mu zo akan wannan ra'ida, innamal a'malu binniyat, shin kowanne aiki ne ake yi ma niyya? In za ka wanke fitsari sai ka yi niyya, ha? In za ka barin sata sai ka yi niyya. Kenan nan da aka ce innamal a'malu, wannan ɗaya ne daga cikin am alladhi yuradu bihi al-khas, abu ne wanda za a kawo shi ya haɗa komi da komi, amma akwai abin da ake nufi na daban. Wasu ayyukan kenan, ayyuka wanda suke suna iya shiga juna da ibada. Dan me yasa aka wajabta niyya? Suka ce litamyizil ibada anil ibada wa litamyizil ada anil ibada. Ibadata adh-dhuhr ba ta bambanta da ibadata al-asr sai da niyya. Sallar iri ɗaya ne, raka'o'in iri ɗaya ne, kenan niyya kadai ita ke bambanta tsakanin adh-dhuhr da al-asr. Shine dan a bambance ibada da ibada, dan kuma a bambance ibada da al'ada. Mutumin da zai yi gyaran ƙasa ko gyaran gini, sai jikin shi yayi kura gaba daya, sai ya zo sai ya bibi gaban arwala, ya wanke hannu, ya kurkura baki, ya shaka ga hanci, ya wanke fuska, ya bi dukkan gabbai irin na arwala, amma fa ba arwala yake nufi ba. Yana nufin kawai ya wanke jiki ne saboda ƙasa da taɓa shi, niyya ma ta arwala ba ta so ba ce ba. Wannan bai yi arwala ba, saboda abin da ya yi nan al'ada ake ce mashi. Shi kuma abin da ake so ya yi arwala wadda shari'a ta umarce shi ita kuma sai da niyya. Kenan dan a bambanta tsakanin ibada da ibada, dan a bambanta tsakanin ibada da al'ada. Niyya ana kawo ta ne kenan wajen ababe wanda suke iya shiga juna. Akwai ababe wanda ba su shiga juna, da ka ga shi shine karatun Al-Qur'ani bai shiga juna. Duk wani abun karantawa da an karanta shi za ka ji ba daidai yake da Al-Qur'ani ba. Don haka ba a cewa sai ka yi niyya ba, ana nufin niyya ta shiga aiki, ba niyya ta kai dan Allah. Wannan daga baya za mu yi magana kan niyya ta shiga aiki, ba a cewa sai ka yi cikin wannan. In za ka wanke kazanta najasa, ba a cewa sai ka yi niyya. In za ka yi wani abu wanda bai shiga junan, ba a cewa sai ka yi niyya. In za ka yi aturuk ababe wanda aka umarce ka da kakkaye su, za ka bar cin kuɗin mutum, ba sai ka yi niyya ba. Za ka bar ƙarya, ba sai ka yi niyya ba. Kenan abin da ake maniyya shi ne ibada, wadda kuma ibadan nan yana yiwuwa ta iya shiga juna. To ita ce aka wajabta yin niyya kanta. Nan sai aka ce innamal a'malu binniyat. Nan ana nufin ayyuka shin ba su karɓuwa sai da niyya ne? Maqbulatun binniyat, ana karɓar su ne da niyyoyi, ko kuma ba su inganta sai da niyyoyi? Saboda wannan binniyat ɗin khabar ne na mubtada, haka ake ce ma waɗanda suka fara koyon nahwu. Amma a haƙiƙa al-jar wal majrur la yakunu khabaran. Al-jar wal majrur sunan shi shubh jumla, jumla la yana da wani muta'alliq. Akwai abin da aka shafi shi wannan jar wal majrur binniyat ɗin nan ya ratai ne gare shi. Innamal a'malu, ko dai ka ce maqbulatun binniyat, ko kuma ka ce innamal a'malu takunu sahihatan binniyat, la budda lil jahri min at-ta'alluqi. Dole ne jar wa majrur ya zama yana da abin da ya rataye da shi. To nan me za a kadartawa? Innamal a'malu za mu ce takunu maqbulatan binniyat, ko kuma takunu sahihatan binniyat. Za a karɓe ta da niyya, ko kuma za ta inganta da niyya, ko kuma duka, ko kuma mu'tabaratun binniyat. Akwai bambanci tsakanin al-qabul, karɓa aiki, da kuma ingancin aikin. Aiki zai iya yiwu amma ba a karɓe shi ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk wanda zai je wajen boka ya gaskata shi sai ya yi kwana 40 yana sallah, ba a karɓar sallar shi. Wanda zai zo mamaci cikin al'ada ko ta baya shi ma haka nan. To wannan sallah da ba a karɓa in yayi ta yi ko ba ta yi ba, wannan shi ne ke bambanta maka tsakanin yi a ce ta inganta ta yi, da kuma an karba ko ba karba ba. In ka zo kai sallah da rukunnanta da komi nata, wanda ya san fiqh sai ya ce maka sallar ka tayi, amma baka isa ka samu wanda zai cewa Allah ya karbi sallar ka ba, saboda karba wannan abu ne wanda yake ghaibi ne, Allah kadai shi ya san abin da ya karba. Dan haka ga annabawa a koda yaushe za su yi aiki na alkhairi din, amma suna cewa Allah ka karba mu. Allah madaukakin sarki shi ne ya nuna ma annabi Ibrahim wurin da zai aje bait nashi, dakin Allah, wa in barwa'na li Ibrahim makana albayt, mu ne muka zo muka aje annabi Ibrahim a wurin dakin Allah, Allah kuma ya ce mashi ya gina dakin. Amma lokacin da ya tashi da shi da danshi suna yi, wa idiyar faru Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, sai suna cewa Allah ka karba mu dan kai Allah mai ji ne da dukkan maganganun mu, mai gani masani ne da dukkan ayyukan mu. Kinan karba daban, ingantuwa aiki daban, abu ya zama da yayi malamin fitur zai iya gane yayi ko bai yi ba, amma an karba ba wani wanda zai iya gane maka an karba. Dan haka malamai magabata suke kula da bangaren kalasi din, dan kai abin dan Allah, dan ya zama an karbi wannan abu wanda kai. Duk ibada da ake tashi ana yi dan me? Dan ta karbu ka samu shiga aljanna. In ya zama na ta yi ba a karba ba, ka gama yin aikin banza, to menene amfanin wahalar da ta sha? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, kawai abinda mutum ya yi niyyar shi shi ne take tabbata gare shi. Innama al'amalu binniyat, wannan yana nuna maka ita niyya din nan ka take wajen bangaren ibada. Bi ma'ana innama al'amalu binniyat ay la 'amala illa binniyya, ba wani aiki wanda zai inganta ko a karbe shi sai in an yi shi da niyya. Wannan ya nuna maka niyya sharafi ce a cikin dukkan ibadu, sai ababe wanda aka fidda cewa ba sai an yi musu niyya ba. Menene niyya? Al-qasdu bil qalbi, nufa abu da zuci, shi ne ake cewa niyya. Don haka ba sai an furta ta ba. Mutum ne zai tashi wani lokaci na daban, wani lokacin ma zai tashi da daddare ne ko kamun asuba, sannan ya tashi ya yi arwala, ba lokacin da yake arwala ba, sannan ya ɗauki abu wanda yake shimfiɗawa ya yi sallah da shi, sannan wani lokaci ya fita daga gidanshi, sannan ya je masallaci ya kalli wata jiha ta daban, sannan kuma in yayi tsaye kana neman ya ce maka nawaitu salatal isha'i arba raka'at iqtida'an bil imam, to in ya ga dama ya ce bai niyya ban gani, ta kahane zai ce bai niyya ba. Dan haka malamai suka ce ba a ambata niyya. Ambata niyya da kuke gani nawaitu kaza, nawaitu kaza, nawaitu kaza, wani ne ina daga Najeriya ya rubuta wannan abun, amma dai ba annabi ne ya ce in za ka yi kaza ce nawaitu kaza ba. Dan haka kake ga dukkan ababen da annabi ke yi na ibada, sallah ce, azumi ne, ko menene, ba za ka samu inda annabi ya yi niyya ba ya ce nawaitu kaza, an samu annabi ya furta wani abu cikin ibada guda biyu. Annabi lokacin da ya zo yin hajji ya ce labbaika Allahumma hajjatan, karɓa wakka ya Allah da hajji. Kaga ai bai ce nawaitul hajj ba, talbiya yayi ambata hajji kawai. Wannan wuri na farko kenan. Akwai inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yanka udhiya yace Allahumma taqabbal minni wa min ummati aw wa min ahli baiti. Kaga wannan shi ma addu'a annabi ke yi ba niyya yayi ba, sauran ababe kuma annabi bin cewa komai. Anniyatu mahalluha alqalb, alqasdu bilqalbi, nufa abu da baki shi ne ake ce ma anniya. Wannan shi ne mafi rinjaye daga cikin maganganu na malamai. Akwai wanda suke ganin cewa ta haɗa biyu, ka haɗa biyu, ka faɗa a zuci, ka faɗa da baki. Amma dai kun ji annabi bai faɗa da baki ba. Anniyatu alqasdu bil qalbi. To yanzu irin Shafi'iyya wanda suke ganin za ka iya haɗa biyu, sai ya zamana ka yi niyyar la'asar sai ka ambata al-dhuhr, ko ka yi niyyar isha'i sai ka ambata maghrib, kaka za a yi a nan, kaka za a yi na ce. Wani ya ce gaskiya ne? To nan ne hadithi zai fara aiki. Menene niyyarka? Menene niyyar da kai? Al’umuru bi maqasidiha, wannan yana daga cikin al-qawa'id al-fiqhiyya. Akwai ƙa'idodi da yawa na fiqh, akwai guda biyar wanda suke su suka fi shahara kuma su suka fi haɗe komai. Ɗaya daga ciki al-umuru bi maqasidiha, dalilinta kuma shi ne wannan hadithin. Akwai al-qararu yuzan, akwai al-ada muhakkama, dararu yuzan wa adatun qad hukkimat wa kadal mashaqqatu tajlubu at-taysira wa shakka la tarfa' bihi mutayaqqanan wal qasd akhlis in aradta ujura. Wannan sune guda biyar daga cikin al-qawa'id al-fiqhiyya. Kinan in aka samu sabani tsakanin baki da zuciya, innamal a'malu binniyat, kinan abinda kai niyya shike abuwa, ba abinda bakin ka yi nufin faɗa ba. Wannan ka'ida an aiki fito ta ne daga cikin shi wannan hadisi. Mutum ne wajen ya ce ma matar shi ta yi kyau, anti ra'i'atun, sai ce anti ra'iq, bakin shi ya kumce, maimakon ya ce shiga da kika yi ta yi, sai ce ke sakakka ce. A nan kuskure ya yi, niyyar shi za a yi amfani da ita a nan, sai dai an hana wasa a cikin saki. A bambanta tsakanin niyya, a bambanta tsakanin wasa da kuskure. Kuskure in ka je ka yi wata magana ka saki matarka ba ta sako ba, in ka saki wata ba ita kake nufi ba ta sako ba, amma in ka yi wasa da saki, kuna wasa ana dariya ka ce na sake ki ta sako, kuna fira da mutum sai ka ce mashi na aura maka iyata, in akwai shaidu ku shaida shi kenan ta auro. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاث جدهن جد وحزلهن جد أبا بيه دا أكو ينسو دا قسك دا قسكن ينسو دا واسا دا قسكن ليه دا قسكي أخوي سكي أخوي أولي أخوي أنتباوة كوكما ميدوما شما رواية تازولشي kenan anan koda baka yi niyya ba wasa take wajen saki wasa zartar da ita ake yi to menene tsakanin kuskure da wasa kuskure daman kalimar ba ta nufin ta amma wasa tana nufin kalimar amma abinda kalimar ta kunsa shine ba ka so da haka akwai bambanci tsakanin su kenan anan ba adiba niyyanka niyya in aka samu sabani kun ji abin da ke cikin zuciya ake kula da shi so akwai kuma matsala wanda ke zuwa ta hada niyoyi shin abu guda biyu za ka iya mai niyya fiye da daya za ka iya haɗe wani abu guda biyu ka mai niyya guda mace ce tana da janaba sai al'ada ta zo mata in ta ƙara al'ada kina akwai wanka na janaba akwai wanka na hayo shin ya isa ta yi wanka guda suka ce haɗa niyya ba wuri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne haɗa niyya daban-daban ne akwai lokacin da in ka haɗa niyya wannan aikin ya ɓaci mutum ne zai zo ya yi sujada ga Allah da gunki wannan sujada ta shi bata yi ba ya ma yi ridda kaga wannan duka sun ɓace akwai lokacin da za ka zuwa ka haɗa niyya kuma ya zamana niyyan nan ta shiga cikin ababen duka gaba ɗaya yanzu haɗa wanka na janaba da wanka na al'ada mafi rinjayen magana in aka hada su sun yi akwai wanda suke ganin dole kowane zai ga mashi niyyar shi ta daban saboda wannan hadisin ya ce innamal a'malu akan dai ka'idan nan da muka faɗa cewa muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al qismata ahadan kenan kowane aiki yana buƙatar niyya wankan janaba yana da niyyar tashi ta daban wanka na haiza yana da niyyar tashi ta daban amma da Allah ya ce fatahharu fa idza tatahharna dukkan su abinda ake bukata tsarki to daga inda mutum kuma ya zo ababen nan sun tattaru gare shi sai ya yi tsarki sunan shi wanda ya yi tsarki ba dole sai ka ce ya rarraba wannan tsarki da tsarki din nan ba wannan suka ce dukka sun biya mutum ne zai je ya yi wanka da nufin zafi ya dame shi da kuma nufin wanka na juma'a ko wanka na janaba daman yana da janaba ko al'ada ta dakata to kuma sai gari ya ɗauki zafi ga zufa ga sauransu sai mutum ya ce kai bari in tashi in yi wanka yana nufin ya haffafa ma kanshi wannan zafi da yake ji sannan kuma yana nufin ya sabke janaba ko kuma hukunci na hadafi na hayr wanda ke kanshi wannan in yayi da niyya biyun nan ya halitta kuma dukkan su wannan ababan sun yi. To akwai wasu matsaloli wanda suke suna da ishkaliya wanda ba mu san me za ku cewa ba, ko in kuka tashi hukunci mutum ne kasan Saudiya, lokacin da kaga mutum yanzu cikin tsawafi in ka bari ya wuce insha Allah ba za mu ƙara haɗuwa ba. In ma ka shiga bayan shi to ba za ka iya cimmo mashi ba, saboda matsotsoniya a wannan wuri. To sai kaga wanda kake bi bashi yana tawafi, sai ka yi niyyar yin tawafi na nafila da kuma bin shi. Kana bin shi kana tawafi, shin za ka samu ladan wannan tawafi ko a'a za dai ka ci riban karɓo kuɗin ka in ka tara shi? Dukka za a karɓa ko a'a ba don Allah kai ba. Mutum ne ake biye shi bashi, ya ta da sallah yana da niyyar yayi qul huwallahu ahad, kamar yadda mutanen muke yi din nan kotan kurciya, yana waiwayawa da wuce ido sai ya ga alhaji wanda yake biye shi kuɗi masu yawan nan, mai bin shi bashi ga yanar da sai kama suratul baqara dinci ya shi da in ya gaji da zama zai tashi tafi. Shin in yayi wannan sallah wannan karatu da yake yi mai tsawo, shin zai samu ladar shi? Saboda shi dai da niyya biye, niyyar ya guje ma wanda ke biye shi bashi da kuma niyyar karatu, shin wannan irin ta yaya za ku ci wa gare ta? Zai samu ladar dukan koko a'a zai dai tsere ma wanda ke biye shi kuɗi ya huta? To dukkan wannan matsaloli malamai suka ce in ya kyautata niyyar shi zai iya samun ladan waɗannan ababe guda biyu dukka gaba ɗaya. To wannan ɓangaren niyya kenan. Niyya kun ji ba a lafaza ta, ba a maganta ta, niyya a zuci take. A ina ake niyya? Gaf da yin aiki ake niyya, ba a barin tazara tsakanin niyya da aiki. Niyya din nan sharafi ne, ni ake ce ma sharafi abinda in ba a same shi ba babu aiki. Don haka da mutum zai wayi gari yana da janaba sai ya manta da yana da janaba, da ya tashi kurum sai ya yi wanka na zuwa kasuwa bai ma tuno da cewa yana da janaba ba. Wannan wankan zuwa kasuwa kada ya yi, dole sai ya zo ya yi wanka tare da niyya. Da niyya sharafi ne a wajen kowane aiki, in baka yi ta ba wannan aiki naka bai yi ba. To wannan kaɗan kenan daga cikin tasirin niyya a wajen ɓangaren aiki na ibada. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, wasu suna ganin kamar wannan maimaiti ne akan abin da ya gabata. Abin da ke tabbata ga mutum shine abin da yayi niyyar shi. Malamai suka ce a'a, wancan yana nuna maka ingantuwar aikin, tabbatuwar aikin. Wannan jumla kuma wa innama li kulli imri'in ma nawa tana nufin sakayya akan aikin. Abinda kai niyya za ka yi aiki, zan iya in zo in yi niyya ta sallah, niyyar sallah ta tayi, in faqihi ya gani zai ce sallah ta yi, na yi niyya, na yi komi. Wannan innamal a'malu bin niyyat, in ka tambayi faqihi zai ce maka sallar ka tayi. Mi kai niyya kaza na yi niyya, yaya kai sallar ga yanda ne sallar, sai ce maka tayi. To amma wa inna malikul limri'in ma nawa, abinda ke tabbata ta kowane mutum shine abinda yake niyyata. Sai zama na kai niyya ta azhur, amma babban niyya dan wa kai. Kun san akwai bambanci tsakanin niyya ta yin abun, akwai kuma niyya ta dan wa kai. To wannan shine bangaren ikhlasi din wanda al-Imam an-Nawawi ya aje unwani da shi. Dole sai ya zama dan Allah kai abu, in ba dan Allah kai ba ka busa toka kamar yadda Hausawa ke cewa. Walau naran nafakhta biha adha'at nam baji ba lokacin ka wannan kada irbi da shi in yi kare, amma mutu kunna akwai saura hausarsu yanzu ne aka fara. Kenan mutum aikin banza zai yi in ya zama abinda kai ba dan Allah ka yi shi ba. To al-Imam Ibn Rajab ka san wannan sharhi na wannan hadithi na innamal a'malu binniyat, akwai malamai da yawa su yi sharhi shi, amma a bibiyin shi ban ga kamar bibiya wadda Ibn Rajab al-Hanbali ya yi mashi ba. Ibn Rajab al-Hanbali shi ne wanda ya cike wannan arba'unan nawawiyya, ya maida ta 50 hadithan, sannan kuma sai sharhin su, ya samu wannan sharhi nashi Jami'ul Ulum wal Hikam. Yace dukkan abin da kake aikatawa na aiki bai wuce fuskokin nan da zan faɗa maka dangane da ikhlasin ka dan wa kai da musharaka wanda ka hada wajen wannan niyyar. Ai baya wajen bangaren ibada mun ji hada niyoyi cikin aiki, ko hada yin niyya guda cikin aiki daban-daban. To anan kuma hada abubuwa daban-daban waɗanda ake nufi da yin aikin dan su. Mutum ya tashi ya yi abu ba dan Allah ba kurum dan wani, dama wannan Allah bai zai karɓe shi ba. Kuma bayan da za a yi mumini ya tashi ya yi abu dan wani kawai ba dan Allah ba. In yi zama da ibada ce za ka yi sallah dan wani, za ka yi azumi dan wani, ya zama da daman ba ka nufin Allah kawai wannan kake nufi, wannan ba a karɓar wannan aiki. Wannan fuska ta farko, daman wani karfa. Na biyu, sai ya zama da ka haɗa biyu, ina nufin Allah, ina nufin wannan Allah. Tun farkon fara niyyar, daman ka nufi Allah, ka nufi wani abu daban. To irin wannan in ya zama na bai shafi gwada mu wani ba. Yanzu kawai mutum ya je hajji da niyyar hajji da niyyar kasuwanci gaba ɗayansu babu laifi, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Amma ya zama da zan yi hajjin nan dan Allah, kuma dan ya sake suna mutanen nan kawai in suka zo Adamu suke ce mani, dan haka so nake a ce mani Alhaji Adamu. Sai ka yi da biyun nan liya, to malamai sai suka ce wannan fa haɗa Allah da wani ne wajen aikin Allah. Inna Allaha la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana li wajhihi khalisan, sai abin da aka yi dan shi kurum. Shi ma malamai suka ce wannan yana iya lalata aikin, nassosi da yawa sun zo da haka. in aka tashi alkiyama Allah madaukakin sarki zai yi kira cikin halittu yace duk wanda ya san ya aikata wani aiki wanda yake dan ni ake yin shi yayi shi dan wani to yaje ya nemi ladan wajen wanda yayi dan shi ba a karba to sai aiki wanda mutum zai fara shi dan Allah in ji Ibn Rajab yace sai ya zamana niyya tariya ta shigo shi ya fara sallah da karatu adi yanda ya saba yi sai wani yazo sai ya fara wata murya ta daba kagar ya ta shigo ko amma aikin da farko dan wa ya fara dan Allah siri ya ta shigo in ya zama da ya watsar da ita da ya fara neman ya gyara karatun shi sai ya maida karatun yadda yake yace wannan me zai bada wannan bawan Allah shikenan sai ya ci gaba da aikin shi kamar yadda ya fara shi zai zama karbabba aiki ne insha Allah amma in ya ci gaba da yin wannan riya da farko dan Allah ya fara amma da aka tafi sai ya ta shigo dan shi ne shirkul asghar to in ya zama da ya ci gaba da ita akwai malaman shari'a fa Ibn Rajab yace sai a kalli wannan aikin in kana awwaluhu murtabitan bi akhirihi shi ma la yuqbal akwai wani aiki wanda da farkon shi da ƙarshen shi duka ɗaya ne in ka ɓata farko ƙarshe ya ɓaci yanzu sallah da ka ce Allahu akbar ya zama da wani abu ya fito maka na iska in sallar ta ɓaci wajen takbiratul ihram haka lokacin da za ka zuwa ka kare tahiyya in arwalaka ta ɓata nan duka ɗaya ne saboda sallah ɗungum take farkonta da ƙarshenta duka ɗaya ne yace to irin wannan ɓaci yake in ka fara shi dan Allah sai ka sanyo riyar ciki kuma ka ci gaba kaman azumi an sallame sallar asuba ai kaga farawa azumi kenan ko in ka ci abinci ya kare kamar yadda in rana kamun ta faɗi da ƙyaftawa ba ta faɗi ba ka je ka ci abinci shi ma azumin ya kare saboda li anna awwalahu murtabitun bi akhiri ɗungum yake abu guda ne yace wannan dukkan shi ana maida ba mai shi ne sai in ya zama da abun rarrabe yake ɗauki tasbihi likulli tasbihatin sadaqa haka annabi yace in kai tasbihi biyar dan Allah kai tasbihi biyar dan wani Allah biyar da kai dan Allah zaka samu ladan su wanda kai ba dan Allah ba zaka samu ladan su ba kenan wannan saboda rabba suke da juna da zaka karanta aya dan Allah aya biyar dan Allah biyar dan wani ya ji dadin muryarka wannan biyar ta dan Allah ai ka ga rabba take da juna aya ake ce musu kowace daban take to wanda kai dan Allah za ka iya samun ladan su wanda kai ba dan Allah ba za ka samu ladan su sai ya ciki da cewa sai aiki wanda za ka yi dan Allah ka fara shi shi kadai dan Allah ka kare shi shi kadai amma mutane sai su zo su yi ta yabo kai wannan abu da ka yi ai ban ga wanda ya irin naka ba kai gaskiya ka kyautata mu al'umma kai Allah ya saka maka da alkhairi sai ka ji kana jin daɗi to wannan jin dadi da kake mutane kai abu dan Allah kai amma mutane suna ta yabanka suna yaban abin da kai shin wannan aiki zai zamo ya samu tangarda saboda dadin nan da kaji cikin zuciya an taba zuwa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mutum ne zai aikata ayyuka na alkhairi sai ya zamana mutane sun ga abin da yayi su yabe shi shin wannan yaban zai sa ya rasa wani abu wajen Allah dan ya ji dadi mutane sun kamba ma abin da yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a'a ko kusa wannan ai dayan albishir ne mutane ke fara maka a nan duniya kamun ka tarda albishir na wajen Allah madaukake sarki ihda bushran mu'min haka annabi yace dai ne daga cikin busharori wanda ake ma mu'mini to wannan sune kasakashe wanda ibnu rajab ya ambata su lokacin da yake sharhin wannan hadisi kenan wannan hadisi ne yana dauke da bangare biyu bangaren ibada da yaya za a yi sallah yaya za a kudirce sallar da za a yi sannan akwai wa aka yi ibadar dan shi wa innama likulli imrin ma nawa mutum kowane mutum yana samun ladan abin da yake niyya abin da baka yi dan Allah ba baka samun ladan shi dan haka annabi ya buga misali yace fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina hijiran nan da idan Allah ya tafi to hijirar shi tana ga Allah da malaiki wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wanda kuma yayi hijiran saboda wata duniya da yake samu dan kasuwa ne sai masa ya kayan shi suka hijira sai ya bi su aw imra'atin yankihuha ko mace da yake aure ko zai aura tace ni dai baba na ya bi annabi dan haka ni ina tare da baba shi kuma sai ya bi annabi saboda wannan mata wanda yake aure da ita annabi yace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijrar shi tana nan zuwa ga inda ya hijrar da shi kaga anan can fahijratuhu sai aka ce ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da ma'aikin Allah amma anan ba a mace zuwa ga duniyar ba zuwa ga matan ba sai aka ce ila ma hajar ilayhi hijrar ta tafi saboda abin da ya hijrar da ita saboda me dan an nuna maka wannan abu kai hijira saboda kuɗi ba dan annabi ba kai hijira saboda mace bai ma kai a ambata shi ba dan haka sai a ce ila ma hajar ilayhi ba amma ƙara maimaita su ba saboda ma ba su da wata kima da ya kamata a ce annabi ya ƙara maimaita su wannan hadisi suka ce ɗayan uku ilimi ne ɗayan uku ne na ilimi saboda duk abin da ɗan adam zai aikatawa ko dai ya zamana abin da zai furta ne ko ya zamana abin da zai kudurce ne ko ya zamana abin da zai aikata ne daga banshi ba wani aiki wanda ke fita daga wannan aiki ko dai na magana ko kuma na aikatawa nan moti ko kuma abin da za ka kudurcewa a zoji to wanda ya fi hadari daga cikin waɗannan ɗin shine abin da za ka kudurcewa dan inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum ko wala ila walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zukata yake dibawa da ayyukanku kenan in ya zama abin da ke cikin zuciya yi mutum zai samu abin da yake bukata wannan suka ce thuluthul ilmi ne nan da aka ce al'amal ba ana nufin ayyuka kadai ba kun san akwai ayyuka na magana la ilaha illallah mathalan akwai ayyuka na jiki ruku'i was sujud akwai ayyuka na zuci abinda zaka kudurcewa la ilaha illallah kudurci ta ake a zuci ba abin bauta da cancanta sai Allah kudurci shi ake da kake jamshi aqida to dukkan su ake nufi a nan ba ana nufin al'amal na aljawarih ba na gabbai kawai a'a dukkan waɗannan su ake nufi a nan dan haka hadisi dai ya nuna mun yadda niyya take niyya kuma ita ake dogara da ita a wajen ababe daban-daban in ya zamana ka kudurta wani abu aikin ka yafi duk wani abu to ana koma ma niyyar ne al'umuru bi maqasidiha kusakurai da yawa suna iya shiga cikin rishin sanin waɗannan ababe ko kuma sanin su wani lokacin zai ga malamai ne ma za su iya fadawa cikin matsalan sai su ruɗa al'amurra mutum ne zai kira matar shi yana son ya saki Maryam sai Aisha ta ɗauka Maryam ce sai Aisha ta ce eh tana son ta ji sirrin da zai faɗa ma kishiyarta sai ce na sake ki wa aka sake kenan wani malami ya ce duka sun sako haka za ka gani cikin wasu littattafan ana faɗa wai duka sun sako ita wannan ji da ta yi waccan kuma da niyyar sakinta da ya yi to lokacin da ka san wannan ƙa'idodi na ilimi innamal a'malu binniyya ka san ƙa'ida ta al-fiqhiyya al-umuru bi maqasidiha al-amra da manufa ake aiki la bil alfazi wal mabani ba magana da aka furta ba to daga nan ne zaka sanin cewa in mutum ya kira Aisha ta dauka yace Maryam ce Aisha ta ce eh yace na sake ki to wanda ya niyyar saki ita ta sako amma wannan wanda ta ji kawai bai zama wa ta sako daga ji ta ta yi kadai wannan saboda ba ita yi nufa ba kenan al'umuru bi maqasidiha al'amurra ana kula da manufa wa ni kai nufi kuma shine innamal a'malu binniyati yake nunawa a haka za mu takaitawa hadithin yana da tsawo ina buƙatar sharhi mai tsawo al-imam an-nawawi yace muttafaqun ala sihhatihi a dukkan malaman hadithi al-bukhari wa muslim shine muttafaqun alayhi in ka ji malaman hadithi sun ce muttafaqun alayhi suna nufin al-bukhari da muslim ne sai abin da faɗa baya wannan abul barakat baban ibnu taymiya shi yake muttafaqun alayhi yana nufin tare da al-imam ahmad shi ma ya rawaito hadithan a cikin musnad nashi rawahu imam al-muhaddithina shuwagabannin malaman hadisi su suka rawaito wannan hadisin Abu Abdullahi Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barzibah hakala al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Bushayri an-Naysaburi fi sahihayhima ay al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sune suka rawaito shi fi sahihayhima fi sahihayhima cikin ingantaccen littattafan su guda biyu alladaini huma asahhu al-kutub al-musannafa wanda suka fi kowane littattafan inganci walaysa fi al-kutub asahhu minhuma ba'da al-qurani wa li hadha fuddila marwiyyu dayni fal-bukhari فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما جيري ندرجة تحديده مروي بين وان البخاري ده مسلم سك رويته فالبخاري سنن حديثا ده بخاري رويته فالبخاري فما روى فما كان لمسلم سي وان الإمام المسلم يرويته فما كان على شرط البخاري سنن ما كان على شرط مسلم سنن ما كان على شرط غير هؤلاء wannan shine darajat da martaba na hadithin sahih qululu wasu shine wanda al-bukhari da muslim suka rawaito saboda tacewa da suka muhaddisan su yanzu zamani ya lalace an kawo mamu waɗanda za su zo ba suna rinka zatin al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari ba maganganun shi bane a cikin sahih nashi maganganun annabi bai cewa komai sai ka unwani kadai zai aje sai ya jiro maganganu na annabi ya kawo kenan ba maganganun shi bane yana rawaituwa daga tabi'ai yana rawaituwa daga sahabbai da sauransu amma aslin abin da ya littafin dan shi shine hadithan annabi kuma al-imam al-bukhari bai yi sakaci ba gangadi din kai hadithi ya kumce maka irin wannan majalisi inda shi al-imam al-bukhari yake karba ga malami ko wani abu gangadi din kai in ka dangana hadithan ga malam ba zai karbe shi wasa an aka ga kana yi ma koda wasa ce amma akwai zidda mutunci cikin ta ba za su karba hadithi gare ka in aka samu baka hadu da malami ba koda kyafta wa ido ne ba za su karba hadithan ka in ka taɓa yin ƙarya suka sani ko da cikin maganganun mutane ne to ba za su karɓa hadisin ka ba tantancewa ce wadda babu irinta da haka ne suka zo mamu da sahihul bukhari shi ma al-imam muslim ya zo da sahihul muslim wannan su ne mafi ingancin littattafai su kuma suka fitar da wannan hadisi don haka a nan da ya kamata mu dakata in akwai tambayoyi in Allah ya samu sani sai a karba in ba a sani ba sai a ba da lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah tafadhal mutum ne ya zo zai wani aiki na ibada daga baya sai ya gane cewa akwai wani mutum wanda in dai ya ga shi to kenan zai ji daɗi saboda zai birge shi ai abinda muke magana a kan shi kenan in zai fara farawa ko kuma a ya fara sai ya ga wani mutum zai fara to in ya jara niyyar shi matsalan yanzu nan ina ganin wani bari in yi karatu irin kaza bari in kyauta da sallah iri kaza daga nan in ya watsar da shi zika bai kamata in yi abu ba dan Allah shi kenan sai ya sallar shi kuma ya kare ba wata nan aha to in ya zama na alkhairi ne kuma ba a barin alkhairi saboda wani sai a gyara niyya ai eh amma in ya zamana zai iya zuwa wani wurin da wannan ba zai mai tasiri ba to wannan ne ya gabata yi in aka yi niyyar alkhairi ba a bare shi amma sake wuri ake ko a sake niyya sai zamana an samu cin da sa bismillah bismillah biyar ɗin da ya karanta don Allah zai samu ladansu wanda bai karanta don Allah ba ba zai samu ladansu ba in bai karanta don Allah ba ya yi riya mene ne hukuncin riya ɗin ba ne a shirkul asgar sunan shi Allah kaɗai ake son a yi abu don shi wanda ya yi wajen don wani akwai laifi mana saboda Allah ya kamata a wannan aiki kuma alladhina hum yura'una wanda suke yin riya ri'a'an nas wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan riya aiki ne na munafikai dan haka yana da laifi ba dan kadan ba sai wa man bismillah al-umur bi maqasidi hadaini daga cikin al-qawa'id al-fiqhiyya al'amurra da manufarsu ba wai abin da ya zo na aikin ba ana cewa al'umuru bi المعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. كنا أبو أن تاشي كلاش أنا كلاش دا ني يعني با أبن دا متن يفرطة دا باكيش متن نيكي دا كايا سما حنيا سي حدري يتاسو سي واقي دا كايا me kake son ka tambaya kan shi ne kan kake sa ta yi tsawo ya faɗi wani abu wanda yake nuna Allah bai kyautata mashi ba saboda hadari ya taso ya watsar da wani abu sai ce Allah bai kyautata mashi ba ya kawo cewa al'umuru bi maqasidiha. Akwai wasu ababe wanda suke ba a fadansu da yin shi da Allah.